الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 20 ga watan juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 25 ga watan 2 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na
dangane da asirba da banta da Allah ya ce ko hadisi ya ce a bar dukkan jinin gare da ko da an ci gaba ce da gare ko da an ci gaba har yau
kamar kaga
dangane da hadisi da ya ce cewa Allah ya maida maka harami ne ranar da ya halicci san mai da kansa shin ko da garin ya fadi
to a takaice shi iyakacin harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade daga wuri kaza zuwa wuri kaza haka ya kayyade harami wanda yake na Makka haka kuma harami na Madina ya nuna farkon shi ya nuna karshen shi kudu da arewa gabas da yamma kowanne in ka je akwai babban fanu wanda yake nuna iya nan shine iyakar shiga harami nan in ka zo ka fita daga cikin harami kowanne kamar yadda dangane da harami na Madina yake cewa al-madinatu haramu ma baina ayrin ila thawrin man ahadatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Yace ita Madina harami ce gaba dayanta tun daga wani dutse da ake kiran shi Ayyir Jabal Ayyir yace ila thawr har zuwa wani dutse da ake kiran shi thawr tun daga nan har zuwa can manzo Allah ya ce harami sai yace duk wanda ya farar da wata bid'a a birnin Madina ko ya zo da wani abu wanda yake na ta'addanci an gane ko domin aka ce al-hadath yana daukan ma'anar wato wani nau'i wanda yake na ta'addanci kuma sannan yana daga cikin ma'anarsa shine wato al-ihdas shine wato kirkirar wani abu da sunan addini shine yace man ahadatha fiha hadathan duk wanda ya farar da wani abu wanda yake na bid'a ko duk wanda ya farar da wani abu wanda yake na ta'addanci sai yace aw awa muhdisan ko kuma wato ya taro dan ta'addadi zuwa gare shi ya bashi mafaka ya boye shi ko kuma aw awa muhdisan wato ya agaza ma wato dan bid'a ma'ana ya bashi karfin gwiwa akan yada bid'arsa manzo Allah yace fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'antar Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba daya manzo Allah yace ta tabbata akan shi kuma la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adila, duk abin da yake aikatawa na farilla ko na fila Allah ba zai karba masa ba. Ash-shahidi dai anan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al'umma farkon harami da karshen sa. Haka harami na Makka, idan ka je zaka iske ga farkon sa ga kuma karshen sa. Wai dangane da cewa wai a wuturi idan za a yi shi a raka'a uku wai ba a zama wanda yake da hutu, wanda ya ce ba a yi sai ka dalilin da ya ce ba a yi. In ko ka ce ba a yi, dole ka kawo dalilin da ya ce ba a yi. In ba ka zo da dalili ba sai a koma asali shi ne ana yi. Don haka a wuturi ko raka'a uku za ka yi, ko an gane ko sai ka yi zaman hutu. Zaman hutun kenan a raka'a ta farko ne za a yi shi, ijlisatul istiraha. Don haka shi ka'ida a shar'ance, duk wanda ya ce ba a yin kaza, sai ya zo da dalilin da ya ce ba a yi. In ko bai zo da dalili ba to sai a koma asali, asali kenan ana yi. Shi ko jalsatul istiraha a wani zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, yakan yi shi a zama na farko a raka'a ta farko da raka'a ta uku ga sallah wanda take da zama biyu, an gane ko? Kamar misali az-zuhr da al-asr da sallar isha. Shi abinda ba a yi a wuturi, tana iya yiwuwa kuskuren fahimta ne kai. Shi abinda ba a yi a wuturi, ka kamanta wuturi da magariba, in kai raka'a biyu ka zauna kai tahiyya ba tare da sallama ba, sannan ka tashi ka kata uku. Wannan shine kwata kwata akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. In raka'a uku za ka yi wuturi, in ma ka yi biyu ka salamce sannan ka tashi ka kawo ta uku, ko kuma ka kawo ukun gaba ɗaya a dunkule sai karshen ta ukun zaka zauna kai tahiyya ka salamci. Amma ka kamanta shi da sallah ta magriba, in kayi biyu ka zauna kai tahiyya ba tare da sallama ba sannan ka tashi ka kata uku, wannan kwata kwata bai halatta ba. Na babu wani dalili da ya hana mai takaba fita. Mai takaba in ma'aikaciya ce tana iya fita ta je wurin aikinta, in ɗaliba ce tana iya fita ta je makarantarta ta boko, an gane ko? Da abin da ya kama da haka, iya abin da yake takaba shari'a ta bayyana mana nisantar kayan kwalliya, turare, mai mai kanshi, jambaki, kwalli, jagira, lalle da tufafi waɗanda suke na ado rinannu, dukkansu waɗannan duk abinda za a kirga su a matsayin kayan ado, su wasu sarƙa, su wani ɗan kunna waɗanda suke na ado da sauransu, wannan dole za ta nisance su da wani kitso wanda yake na ado. Duk abinda za a lissafa shi cewa kayan kwalliya ne, to wannan baya halatta ga mai takaba har sai an kai lokacin da ta gama takaba. Abu na biyu shine ci gaba da zama a gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa sai an kwashe tsawon wata hudu da kwana goma a matsayinta na diya. Allahumma sai dai in ya kasance gidan ba nashi bane ba, masu gida kuma sun buƙaci gidansu, an gane ko? Ko kuma ya kasance gidan babu amintuwa ga abin da ya shafi mutuncinta ko dukiyarta ko rayuwarta, ana tsoron wani ɗan ta'adda kada ya iya abuka mata, to a wannan lokaci takan iya ƙaura ta je gidan da za ta amintu domin ci gaba da yin takaba. Amma matukar gida nashi ne ko kuma gida ne na haya, ya riga ya hannanta kuɗaɗen watannin da za su zo nan gaba, ko masu gidan sun mata alhurmar cewa tana iya ci gaba da zama har ta gama takaba, kuma ta amintu game da abin da ya shafi waɗannan al'amura uku, mutuncinta da dukiyarta da rayuwarta, to dole ne za ta ci gaba da zama a wannan gida har sai ta gama ta kaba wata hudu da kwana goma a matsayin ta na diya in bai wace wata biyu da kwana biyar. Abu na uku shi ne ba maganar zancen aure, duk wanda ya zo mata da zancen aure sai ta nuna masa ba lokacin ba ne domin tana cikin ta kaba. Mai ta kaba Allah ya haramta mata maganar aure, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha kitabu ajala al-aya. Dan haka maganar fita babu wani dalili da ya hana mai ta kaba fita, in fita ta kama tana iya fita. Na'am. Babu wani dalili da ya bayyana wanda yake nuna cewa sahu na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar cewa daga dama ake faro shi. Babu wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyananne akan haka. An gane ko? Illa kasancewar waɗanda ma suke ganin cewa ana iya faro da shi daga dama akan mustahabbanci. A ƙarƙashin hadisin Aisha Allah ikaramata yadda da take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammulu fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Hadisin yana cikin sahihu Muslim. Aisha Allah yadda da ita take cewa damantarwa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen caji kai idan zai sarce kai bangaren dama manzon Allah yake fara sarcewa, haka din wanzami zai masa aski bangaren dama ake fara askewa kafin na hago. Sannan sai ta ce wata na kulihi, wato da sanya takalmansa, in zai sanya takalma kafar dama yake fara sawa sannan ya sanya ta hagu, kuma in zai fitar da takalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan fara fitar da kafar hagu, kafar dama kuma ita ce karshe a wajen fitarwa. Shine yake cewa falatakuni li yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma wato tukula aku kuma tunza au kama kala, kamar yadda ya gabata a darasin mu na sunan Tirmidhi. Dama ta zamanto ita ce farko a wajen sanya takalma, kuma ta zamanto ita ce karshe a wajen fitar da takalma. Sai ta ce wa duhurihi, wato da tsarkinsa, arwalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan gabatar da dama akan hagu, kamar yadda ya mana umarni fabda ubi mayaminiku, ku fara da damar. Haka wanka wanda yake na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gabatar da bangaren dama akan na hagu. Sai ta ce wa fi sha'nihi kullihi, haka cikin lamarinsa gaba daya manzon Allah ya fi so ya fara da dama. To shine a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suke cewa to an so a faro shi daga dama, amma babu wani nasi a bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sahu na biyu ko na uku cewa daga dama ake faro shi. In an yi haka kenan an kyautata, idan ba a yi ba kuma ba laifi ba aka yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncen itikafi da kuma qiyamu Ramadan. Shi lafazin al-itikaf, kamar yadda bayani ya gabata, kamar yadda malaman logha suke faɗa, suka ce in aka ce al-itikaf ma'anarsa shine luzumu shay'i wa habsun nafsi alaihi, lazumtar abu mutum kuma ya dukufa a kansa, ka tsida zuciyarka akan abu, shine ake nihi da al-itikaf. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul A'raf وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله أكتشن شكين سورة إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أكتشن يتشي والهدي معكوفا أن يبلغ مهلا يتشي والهدي معكوفا الهدي هدي غتا أنزليتا أنهنا تتئسوين ينكنتا a lokacin da kafirin Makka suka tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6 a dawon Hudaybiya suka hana shi shiga Makka dan haka lafazin al-itikaf shine luzumu shay'i wa habsu nafsi alaihi lazumtar abu mutun ya rukufa a kansa a sharqance idan aka ce al-itikaf kamar yanda bayani ya gabata shine malamai suka ce al-muqamu fil masjidi min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusa wato lazumtar zama a cikin masallaci game da mutum wanda yake kebantacce a bisa wata sifa kebantatta an gane ko mutum ya lazumci masallaci kamar yadda bayani ya gabata ba kowa yake yin itikafi domin shi itikafi yana da sharuɗa kamar yadda kuma ƙarin bayani zai zo kuma a bisa wata sifa wadda take kebantacciya domin shi itikafi ya kunshi wasu abubuwa guda uku sallah da karatun alqur'ani da yawaita ambaton Allah subhanahu wata'ala shine aikin mai itikafi kawai bayan wannan babu wasu abubuwa da zai maganar ka shiga itikafi kana wasu abubuwa can daban wannan duka bai dace ba kuma yana daga cikin abin da ke bata itikafi kuma ya ci karo da manufar yin shi itikafi sannan shi itikafi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da nassi na alqur'ani haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai sun wuce a lissafa dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul baqara wa antum aakifuna fil masajid Ubangiji ta'ala ya ce halin kuna masu itikafi wato a cikin masallaci kenan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kusanci iyalin ku halin kuna masu itikafi wato a cikin masallaci dan haka duk lokacin da mai itikafi ya kusanci iyalinsa to ya bata itikafinsa dan haka yana daga cikin abubuwan da bai dace ba ga mai itikafi shine kusantar iyali abinda ake nihi da al-mubashara anan shine wato saduwa kenan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan aya ita ce dalili wanda ke nuna Allah ya shar'anta mana wannan ibada mai suna itikaf daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya atakifu bi kulli ramadana ashrata ayya wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane ramadana manzo Allah yakan yi itikafin kwanuka goma kwana goma manzo Allah yake yin itikafin kuma waɗannan kwanuka goma na ƙarshe manzon Allah yakan yi su sai ya ce falan ma kana la'amul ladhi qubiba fihi itakafa 20 yawma a shekarar da Allah ya karɓi rayuwarsa manzon Allah sai da yi itikafin kwanuka 20 sai da yi itikafin kwana 20 shine malam ya zo mana da hadisin Aisha kenan Allah ya kara mata yadda hadisin da take cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان واتو ياكسن شي يكن يئتكاف قانكا قوما نكرش رمضان حتى توفاه الله عز وجل حرأك كي لوك جند الله يكر قرأي وصل أغاني كو تند الله يشرع أنت من أزني أزني كو أنشرع أنت شيني أشيكرا تبيو da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace shekara manzon Allah sai yayi itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan Aisha tace har aka kai lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa a wata shekara ce kawai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi itikafi ya sanya an masa wata ilbukka a cikin masallaci a gefinsa. Kabarin da Aisha takan dan kewaya masa wata ilbukka haka ta tabarmar kaba, manzon Allah yakan shiga nan ya yi itikafinsa. To ya fito zai shiga an gama sallar asuba, manzon Allah sai ya ga can ma wata ilbukka, can ma wata ilbukka, nan ma wata ilbukka a cikin masallaci. Sai ya tambaya waɗannan ku nawa ne, sai aka ce masa wannan na Zainab ne matarka, wancan na wance ce, wannan na wance ce, wannan na wance ce. Manzo Allah sai ya ce shin alkhairi kuke nihi da haka? Manzo Allah sai ya ce to a cire mu su gaba daya, yace har mata wa. Manzo Allah ya ce a cire mu. A wannan shekara a cikin Ramadan Manzo Allah bai yi itikafi ba, sai a cikin watan Shawwal kwanuka goma na farkon Shawwal sanin manzon Allah ya rama itikafinsa. Wanda wannan hadisi yana nuna halaccin mutum yakan iya hana matarsa wato yin itikafi, in ya hana ta kuma dole ta hannu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hannu matarsa cewa a cire mu kowace bukka, har mata wa manzon Allah ya ce a cire mu. Da haka wannan hadisi kenan yana nuna mana itikafi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana. Sannan menene hukuncin yin itikafi? Shi itikafi sunna ce mustahabba, ma'ana karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An su duk wanda yake da damar yin itikafi yayi, sai dai idan mutum ya ci ma kansa alwashin yin itikafi, to a wannan lokaci ya zama wajibi a kansa, ya zama farilla. In har kai adda walkin cewa sai kai itikafi, to cikawa da wannan adda walda kai ya zama wajibi, ya zama farilla. Amma asali sunna ne, kenan in mutum ya ci ma kansa alwashi to ya zama farilla. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi inni nazartu fil jahiliyyati ana a'takifa laylatan fil masjidil haram. Yace ya manzon Allah a jahiliya, ma'ana kafin Allah ya azurta ni da musulunci, naci alwashin yin itikafin dare daya a masallacin Allah mai alburma. Manzon Allah sai yace masa aufi bi nadrik, maza ka cika da alwashin da kai. A lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda ya je masallacin Allah mai alhurma ya yi itikafin dare guda kamar yadda ya ci ma kansa alwashi. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa wa man nazara an yuti Allah falyudihu, duk wanda ya ci ma kansa alwashi yi ma Allah da'a to ya zama wajibi ya yi masa. Dan haka a takaice kenan hukuncinsa sunna. Menene manufa game da yin itikafi? Manufa ga yin itikafi dan adam ya kakkaɓe zuciyarsa da tunaninsa, ya watsar da komai lamari wanda yake na duniya, ya gabaci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala domin neman kusaci zuwa gare shi. Shi ne manufar itikafi, komai al'amari na duniya ka watsar da shi gaba ɗaya, ka keɓanci wasu kwanuka ko wani lokaci domin ka kusaci ka gabaci Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, shi ne makasudin yin itikafi. Ka kaurace ma komai, komai na duniya ka watsar da shi, ka maida shi gefe, ka lazumci masallaci sai ibada, sallah, karatun alqur'ani, ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka maganar mutum yana cikin itikafi ya saki kan waya, wannan ya kiraye shi, wannan ya kiraye shi ayi ta hira, ko kuma wasu sun maida masallaci dandalin hira ga masu itikafi, zaka ga abubuwa waɗanda suke na asha waɗanda sun ci karo da yin itikafi, wannan kwata-kwata bai dace ba. Duk wanda ya shiga itikafi ya san menene ya kai shi. Maganar ka zo ka zauna ana hira da kai bata bata so ba. Ka je ka yi sallolinka, ka yi karatun alqur'ani, ka yi ta'ambatan Allah, in ka gaji ka kwanta ka yi bacci, baccinka ma ibada ne. Amma ba laifi bane ba lokaci zuwa lokaci, misali ka dan buga ka tambaya yaya, ka tambayi iyalinka yaya suke ci, wannan ba laifi bane ba. Ko su iyalin naka su kai maka ziyara, kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan ziyarce shi masallaci lokacin da yake cikin itikafi, kamar yadda wata rana ya rinko matar shi Safiya ya iso don kofar masallaci suna tsaye da ita a lokacin nan wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare da wata mata a tsaye sai suka ringa gaggawa suna bin rafin bango manzon Allah sai ya kiraye sai ya ce kuzo kuzo suka zo manzon Allah ya ce ala rasulikuma ku tafi a sannun ku kar ku yi sauri kun ga ba kowa bace ba mata ta ce Safiya suka ce ya rasulullahi a ba komai bane manzon Allah ya ce a'a yace inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam yace dan adam a jikin dan adam yana gudana ko ina shiga yake irin yanda jini ko ina ratsawa yake a jikin dan adam manzo Allah yace ina jin tsoron ya jefa wani sharri da mugunta a cikin zukatanku ku yi gaba ku ce kun ga manzo Allah a cikin dare shi da wata mata a tsaye a shahid dai anan hadisin yana nuna mana iyalin shi sukan ziyarce shi kamar yanda Safiya ce yana cikin itikafi ta kai masa hira an gane ku ta kai masa ziyara manzo Allah ya tsaya yana tattaunawa da ita a lokacin nan dare ya raba manzo Allah ya dan rubuta domin ta koma gida dan haka dai a takaice manufar itikafi shine gabatar Ubangiji subhanahu wataala da neman kusaci zuwa gare shi dan haka mun yi bayani a darasi da ya gabata ba a shiga itikafi da nihin neman biyan wata bukata ta rayuwar duniya manufa ta kasance neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wataala game da yin itikafi amma ba laifi bane in ka shiga itikafi bukatunka na duniya da lahira ka bujiro da su ka roki Ubangijinka subhanahu wataala amma a farko kar ka shiga da nihin wata bukatar kawai da take ta rayuwar duniya bai ya halatta saboda ibada ce ita ko ibada sakamakonta akan nema a gobe kiyama sanan itikafi yana da sharuɗa sharuɗan sa guda biyu ne sharadi na farko shine musulunci sai wanda yake musulmi yakan yi itikafi kafiri idan yayi itikafi wannan itikafi bai inganta ba saboda sharadin karkuwar ibada da ingancin ta shine musulunci kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa mamana ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun haka kuma Ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da aikin mushriki la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin kuma haka yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sharadin shi kenan musulunci sharadi na biyu shine wato hankali domin ibada ce sharadi na ingancin ibada ku hankali mahaukaci ko yaro karami wanda bai hankalta ba inda zai zo da ibada to wannan ibada wato bata inganta ga gun Ubangiji subhanahu wataala ma'ana sharadin ingancin ibada shine hankali to waɗannan su ne sharada wato daga cikin sharada na itikafi shine anan malam ya zo mana da hadisai waɗanda suke karantar da mu game da shi itikaf bayan yayi bayani ya zo mana da hadisan da suke nuna fadla ko kuma ce mustahabbancin rayar da darare waɗanda suke na Ramadan shine hadisi na farko a baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah ya ce duk wanda ya tsaya a cikin wata na Ramadan ko kuma darare na Ramadan game da yin nafilfili sallar da ake kiranta tarawih ko kuma ka kiraye ta asham imanan dan gaskata Ubangijin da ya shar'anta mana ita wannan ibada wa hisaban kuma dan neman sakamakon lada a gun Ubangiji subhanahu wataala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah yace za a gafarta masa abinda ya gabata na zanubansa wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa nafilfilin da ake kiran su at-tarawih a cikin wata na Ramadan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yake nuna mana sunna ne shine wannan hadisi kuma sakamakon duk wanda yi wannan nafilfili akan waɗannan sharuɗa guda biyu, imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, sannan kuma neman sakamakon lada a gunsa, to Allah ya yi alƙawarin zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Don haka anan ya dace ko mu ce ya zama wajibi ga duk wanda zai yi waɗannan nafilfili, wato ya tsarkake zuciyarsa, ya kyautata niyya. Sannan malam ya biyo baya da hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min Ramadan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wato suka kama shadda mizarahu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daure gyautarsa. Idan aka ce mizar, wato shine kenan madaurin wando, kenan yakan daure gyautarsa. Me ake nihi wannan kinaya ce wai dangane da kaurace ma iyalinsa. Azan Allah yana kaurace ma iyalinsa ya lazumci masallaci domin neman kusaci da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahya laylahu, manzon Allah yakan rayar da daransa da nau'ika waɗanda suke na ibada, shine karatun Al-Qur'ani, shine nafilfili, shine yawaita ambatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, shine ma'ana wa ahya laylahu. Kuma ba ana nihin ba gaba ɗayan daren tun farkonsa har ƙarshe ba maganar bacci, a'a mu'zamu laylihi, kenan mafi yawan daransa manzon Allah ya karayar da shi. Wa aiqaba ahada, kuma manzon Allah yakan falkar da iyalinsa cewa su ma su tashi su zagine su kusanci Ubangijin Subhanahu wa Ta'ala, su ribanci abinda ake ribanta na lada a wannan wata. Don haka wannan yana nuna mana cewa mumini ya dace a kansa ya huri iyalinsa akan lazumtar ayyuka waɗanda suke na da'a, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake falkar da iyalinsa cewa su ma su tashi su yi. Kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa su waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wato sun bambanta da sauran kwanuka, ko mu ce darare goma na ƙarshen wata na Ramadan sun bambanta da sauran darare. Ana buƙatar mumini inda yana tafiya a 60 ko a 70, to su ake rufe, kenan ka kai 80 ko 90 ko kuma 100 gaba ɗaya. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan, ya kasance yakan yi itikafin kwanuka goma wato na ƙarshen Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa. Wanda wannan gaba tana nuna mana kenan irin jajircewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan. Kenan gaba ɗaya manzon Allah yakan kaura zuwa masallaci ya lazumci ibada. Tace thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi, sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi bayan komawar shi zuwa ga Ubangijinsa. Wanda wannan yana nuna mana wato halaccin kenan yin itikafi ga mace, ko kuma mu ce mustahabbancin yin itikafi ga mace, kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rubuci haka bayan komawar su zuwa ga wani. Mun yi bayani kenan a baya na wato hukoki da manzon Allah ya sa ya ce a cire masa gaba daya, ya sa aka cire na matan shi ya hale su a wannan lokaci da ya ga al'amarin da ya zama gasa. Wancan ita ma ta zo ta sa an mata ilbukkata, wannan ma ta zo ta sa an mata, kenan abin duka ya zama gasa. Ba lokacin nan ya sa ya ce a cire masa gaba daya, har ma ta shi a wannan shekara biyu ba a cikin goma na ƙarshen Ramadan, kenan sai a farkon watan Shawwal kwanuka goma manzon Allah ya yi. Kenan daga wannan lokaci ba su koma bai, kenan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, sannan matan shi suka ci gaba da yi bayan shi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'taqifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu, muttafaqun alayhi. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi nihin yin itikafi, manzon Allah yakan sallaci sallar asuba, idan an gama sallar asuba kuma daka da mu'takafu sannan manzon Allah sai ya shiga gunda aka kebance masa domin yin i'tikafi mun yi bayani a baya yakan sanya a masa wata ilbukka a gefin masallaci tabarma ce ta kaba akan dan kewaye domin ya samu kadaita da nutsuwa to manzon Allah yakan shiga nan yayi i'tikafin sa bayan kenan an gama sallar asuba Malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana a wani lokaci ne mai itikafi yake shiga itikafi shine wannan hadisi yana nuna mana kenan bayan gama sallar asuba mutum yakan shiga masallaci domin yin itikafi in kwa a cikin masallacin daman kai rigai kai sallaci sallar asuba kenan ana gama sallar asuba kenan sai ka lazumci abin da ya kawo ka kenan ka hararo niyyar itikafi daga wannan lokaci in ya so ka ci gaba da yi in ku a wani masallaci kai sallar asuba ga masallacin da kake nihin yin itikafi to ba laifi bane bayan sallar asuba kai zai kaje ka shiga kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga ba ilbukkar da aka masa domin yin itikafi sai bayan gama sallar asuba tare da cewa wasu malamai musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa mai itikafi yakan shiga itikafi gabanin fadawar rana kenan ya sallaci sallar magriba a cikin masallaci suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai tun magriba ne ya shiga itikafi wannan mahalli da ake bance masa bai shiga ba wannan mahalli sai bayan gama sallar asuba suka ce amma itikafi tun gabanin magriba ne ya shiga to illa kasancewar wannan nassi ne a bayyane Aisha ta ce kuma dakala mu'takafu sannan sai ya shiga mahallin sa ne itikafi kenan bayan ya gama sallar asuba amma duka ba laifi mutum yana iya shiga gabanin fadawar rana kuma mutum yana iya shiga gabanin sallar asuba ko kuma bayan an gama sallar asuba yanzu misali mutumin da zai yi itikafin dare guda to wannan yakan shiga kafin fadawar rana sannan ba zai fito ba sai alfajir ya keto in kwa itikafin yini ne mutum zai yi to zai shiga mahallin yin itikafi kafin ketowar alfajir sannan kuma ba zai fito ba sai idan rana ta fada in kwa na yini da dare ne kenan kwana guda awa 24 kenan anan yakan iya shiga gabanin magriba in ya shiga gabanin magriba kenan ba zai fito ba sai in rana ta fada ta gobe kenan an gane ko gabanin magriba kenan zai shiga ba zai fita ba sai bayan magriba ta gobe in kuma gabanin sallar asuba ya shiga kenan anan kuma ba zai fito ba sai bayan ketowar alfajir kenan na gobe awa 24 domin shi itikafi kana iya yi na dare daya kana iya yi na yini illa abinda aka fi so mutum ya yi itikafin kwanuka 10 na karshen Ramadan in har su samu amma kana iya yi na kwana 1 ko kwana 2 ko kwana 3 ko na wuni ko na dare duka wannan mutum yana iya yi sabani ga malaman da suka tafi akan cewa karancin itikafi yini da dare awa 24 sai dai wancan hadisi da muka karanta dazu na Umar itikafin dare ɗaya ne ya ci ma kanshi alwashi manzon Allah ya ce ya je ya cika da itikafin sa hadisi yana cikin sahihul bukhari sanan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shigo mun da kansa cikin gida alhali sauran gangan jikin shi na cikin masallaci fa urajiluhu tace in caje masa kan ma'ana in wanke in sarce mishi yana cikin itikafi kenan galibin gangan jikin shi mafi yawan gangan jikin shi a cikin masallaci sai ya meko kanshi cikin gidan Aisha domin kofar gidan Aisha a liƙe take da masallaci sai Aisha ta wanke masa kan ta sarce tace wa kana la yadkhulu albayta illa li hajati ya kasance baya shiga baya shigowa gida sai domin wata bukata ta dan adam abin da yake larura ne idza kana mutakifan in ya kasance yana itikafi bukata ta dan adam ko wanda bakka da makawa shine biyan bukata ba wali ko bayan gari abin da ya shafi haka shine iya abin da yake dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida dan haka wannan hadisi yana nuna mana me itikafi baya fita fita haka kawai ba domin wata larura ta dan adam to wannan yana daga cikin abin da ke bata itikafi dan haka wasu malamai suka ce ko abinci ne sai dai ya ci a cikin masallaci sai dai in ya kasance babu abinci a cikin masallaci shine wannan yana iya fita kenan ya je ya sayo abinci ya dawo amma abin da ya dace abincin shi ma a kawo masa nan cikin masallaci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce in yana itikafi hatta da alwala manzon Allah a cikin masallaci yake yinta haka yake yinta sama sama yake dan shishafin ba a jikin shi ko alwala ba ta huddo shi waje kawai in kaga abin da ya huddo shi ya shiga cikin gida tace sai bukata ta dan adam abin da ban faka ba yana da haka wannan hadisi kenan yana nuna mana rashin halaccin fita ga mai itikafi dan haka malamai suka ce anan duk wanda zai yi itikafi in har ya san Juma'a za ta riske shi to ba maganar yayi itikafi sai a masallaci wanda yake jami masallacin Juma'a in yana itikafi a wani masallaci ya fita zuwa Juma'a to itikafin shi ya bashi kuma fita zuwa Juma'a wajibi ne idan yake zuwa Juma'a kuma yayi laifi kamar yanda a wannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa as-sunnatu 'alal mu'takif sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mai itikafi Allah ya huda maridan kada ya je ya gaida marar lafiya zuwa gaida marar lafiya ba nashi bane a gani kenan kaga wannan ya nuna mana kenan baya fita sai abinda ban maka ba yace Allah ya huta ce Allah ya huda maridan kada ya je gaida marar lafiya wala ya shahada janaza kuma ba zai halarci gawa ba rakiyar gawa duka ba nashi bane wala ya massa mar'atan kuma ba zai shafi mace ba an gane ko ba zai shafi mace ba maganar shafar iyali da sumbantar su da kusantar su wannan duka ba nashi bane wala yubashiraha kuma ba zai kusance ta ba ma'ana ya tara da iyalinsa wala yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu ba zai fita ba domin wata bukata sai ga abin da ban makawa game da shi sai abin da ya zama tilas in an yi katarin cewa shine ba ya da lafiya to wannan ba laifi yana iya fita ya je likita a yi masa magani kuma ya dawo ko mace ce ce tana itikafi al'ada ta zo mata to wannan sai ta fita ta koma gida ta ci gaba da zama amma alhurma ta itikafi tana kanta kamar yadda malamai suka yi bayani uzurin yana gushewa kuma dole ta dawo masallaci shi ma haka marar lafiya idan ya koma ya yi jiya yana gama jiya kai tsaye sai ya dawo kuma ya ci gaba da itikafinsa shi ne ya ce ta ce wala ya kruja ba zai fita ba li hajatin domin wata bukata illa lima la budda lahu minhu sai ga abinda ban makawa game da shi an gane ko duka wannan ma'aquf ne kenan ala Allah ya huda maridan kenan wala an yashhada janazatan wala an yamassa mar'a wala an yubashiraha wala an yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu sai tace wala atikafa illa bi sawmi babu itikafi sai da azumi ma'ana itikafi baya inganta sai da azumi don haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sharadin ingancin itikafi shine azumi amma tare da cewa azumin ba sharadi bane bane ingancinsa domin a wancan hadisi da muka karanta na Umar itikafi dare a dare ko ba maganar azumi illa kasancewar a faɗa mafi rinjaye to shi ne itikafi ya kamata ya yi itikafinsa da azumi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin itikafi ba tare da azumi ba da anan ta ce wala atikafa illa bi sawmin ba maganar itikafi sai da azumi ta ce wala atikafa illa fi masjidin jami kuma ba itikafi sai a masallaci wanda yake jami kenan wanda ake sallar jama'a a cikin shi kenan masallacin da ake haduwa a yi sallar jama'a anan ake ko kuma fi masjidin jami kamar yanda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa masallaci wanda yake na Juma'a in aka ce jami shine masallaci na Juma'a dan haka suka ce duk wanda ke nihin yin itikafin wasu kwanuka kuma alhali Juma'a za ta rike shi a cikin kwanukan da ya dauka to itikafin sa baya inganta sai a masallacin Juma'a dan kada ya buƙaci fita zuwa masallacin Juma'a shi kuma yayi itikafi fita ba tashi bace idan ya fita domin ba domin wani abu wanda yake na darura to itikafin sa ya bace to dan haka anan tace wala itikafa illa fi masjidin jami babu itikafi sai a masallaci wanda yake na Juma'a a takaice kamar yanda bayani ya gabata wannan hadisi hadisi ne ingantacce sai dai hadisi ne karshensa kenan hadisi ne wanda yake mawquf ma'ana faɗa ce ta Aisha tun daga wannan gaba wala itikafa illa bi sawmin wala itikafa illa fi masjidin jami wannan faɗa ce ta Aisha amma farkon hadisin hadisi ne kenan marfu tunda sahabi in yace maka as-sunna kaza ba sunnar kowa yake nihi face ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan hadisi na gaba hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa adal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsihi babu wajaucin yin azumi ga mai itikafi sai in wato ya dora ma kansa kenan sai in ya ci ma kanshi alwashin yin azumi to sannan azumin ya zama wajibi a kansa kenan dole ne yayi itikafi da azumi in ya ci ma kanshi alwashi amma in bai ci ma kanshi alwashi yana yin itikafi ba tare da yin azumi ba tare da azumi ba sai dai wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dhaifi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya rauna da wannan hadisi a cikin littafin sa dhaifu jani a takaice hadisin bai inganta ba sai dai magana mafi rinjaye itikafi wato yakan kasance da azumi a cikin maganganun wadanda suke da malamai kamar yanda Aisha hadisi ne gabata ita ta tafi akan cewa sharaki ne da ingancin itikafi idan mutum yayi itikafi ba azumi a itikafin sa bai ba hadisi na gaba hadisin Ibn Umar wanda akan shi muka tsaya Allah ya kara musu yadda yake cewa anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mazaji daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'i ila awakhir an nuna musu daren lailatul qadr a bacci kuma a kwanuka bakwai na karshen ramadan Allah ya nuna musu daren lailatul qadr a bacci ubangiji ta'ala yakan nuna ma bayin sa wani abu ta hanyar wasu alamomi wadanda za su tabbatar maka cewa abu kaza kaza ne haka Allah ya nuna ma da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren lailatul qadr a cikin bacci kowanne daga cikin su da yayin wannan mafarki sai yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi mafarkin daren lailatul qadr kaza da kaza kaza da kaza da gari aka samu sahabbai da dama suka bashi labarin cewa sun yi mafarkin daren lailatul qadr shine yace anna rijalan lalle wasu mazaje min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri an nuna musu lailatul qadr fi manami a bacci fi sab'i al-awakhir kuma a kwanuka bakwai na karshen ramadan kenan daga daren 23 abin da ya gaba aka nuna musu daren lailatul qadr ta hanyar wasu alamomi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم الله صلى الله عليه وسلم سيئتي دسو أرار رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر وزعم الله يتي للي إنا غنم مفلكمك يا إيدا تشيد جونا أتكم قوانك بكو ينكر شر رمضان وانا ما دي فتا من أتكم قوانك بكو ينكر شر رمضان يتي مياه مفلكم وانا ما تشاهي من أقوانك بكو ينسكر جينا رمضان wato yayi mafarkin lailatul qadr manzo Allah yace araru ya kum qad tawaqat yace lalle ina ganin mafarkin ku yayi dace da juna fi sab'il awakhir a wadannan kwanuka bakwai na karshen ramadan sai yace faman kana mutaharriha ko kuma faman kana mutaharriha duk wanda zai kirdadi dace ma da ran Lailatul Qadr, ma'ana duk wanda yake hashashin ya dace ma da ran Lailatul Qadr, maza Allah ya ce fal yataharraha fi sabila awakhir, to ya kirdade ta a cikin kwalika bakwai na ƙarshen Ramadan. Lafazin fal yataharraha an ciro shi ne daga at-tahari. Idan aka ce at-tahari a Hausa ka ce hashashi, ko kuma ka ce kirdada, ka kirdada abu a cikin kenan wani abu da kake famar ka dace da shi wanda yake a boye, to sai ka dauki jimillar abin da indai a ce daga wuri kaza ka kai kaza, to kawai zaka iya dace da abu. To shine yace faman kana mutaharriha, duk wanda zai kirdadi dace ma daren Lailatul Qadr, fal yataharraha fi sabila awakhir, maza Allah yace kirdade shi a cikin darare bakwai waɗanda suke na ƙarshen Ramadan. Don haka a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana wato shine mustahabbancin neman dacewa da daren Lailatul Qadr a cikin waɗannan kwanuka bakwai kenan na ƙarshen Ramadan, darare bakwai na ƙarshen Ramadan, kamar yadda ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani, kuma kamar yadda wannan hadisi ya yi dace da darasinmu na jiya na Riyadus Salihin. A nan muna so mu gane kenan shi mafarki ta hanyar da ake tabbatar da shi sai ta hanyar wahayi, ma'ana ya zamanto doka kenan. Kaga a nan da suka yi mafarkin, wane ne ya tabbatar da cewa mafarkin nan nasu haka ne? Duk wanda zai nemi da Lailatul Qadr ya neme ta a bakwai na ƙarshen Ramadan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda kiran sallah da Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih yayi, da yazo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace inna hada ruhu ya haq, lalle mafarkin nan da kai manzon Allah yace mafarki ne wanda yake na gaskiya. Kaga manzon Allah ya tabbatar masa da wannan mafarki nashi. To lalle kafa hujja da mafarki a maida shi wata doka, wannan sai ta hanyar wahayi kenan. Yau in kai mafarki yana iya kasancewa haka ne, yana iya kasancewa ba haka bane, amma baka zauwa ta hanyar wannan mafarki ka shar'anta wa mutane wani abu a cikin ibada, kamar yadda fida'u ta hanyar mafarki aka shar'anta ta, jama'a suka zo da ita na cewa wai amma mamaci fida'u a masa hainala 70,000, wai wani yayi mafarkin dan uwan shi yana cikin mawuyacin hali, cikin azaba bayan mutuwar shi, wai sai ya yi la ilaha illallah 70,000, sai ya ce ya bada kyautarta ga mamacin, wai bayan haka sai ya mafarkin gashi ya dawo cikin yanayi wanda yake mai kyau, wai shine dalilin da ake kafa hawa akan yi ma mamaci fida'u, a zo a ce wai ya an masa hayala 70,000 in an hadu a wannan sadaka ta kwana uku, wani mihimmanci biyar da zama, sai a ce wani nawa kai, sai ya ce dauki 300,000. To abubuwa ne duka wannan ta hanyar mafarki ne ba suke faɗa, ta hanyar mafarki ne. Shi kan shi wanda ya mafarkin ba a san ba wane ne ba tukun. To don haka kenan a nan abinda muke so mu gani, wanda ya tabbatar da cewa haka ne kenan a bakwai na ƙarshe ake neman Lailatul Qadr, kenan manzon Allah ne ya ce inni araru iyyakum qad tawaqqa'at, manzon Allah ya ce tabbas ya ce na ga mafarkin ku yayi dace da juna a cikin bakwai na ƙarshe, ya ce duk wanda zai yi dalimi game da dace ma Lailatul Qadr, manzon Allah ya ce ya dalime ta a cikin kwanuka bakwai, darare bakwai na ƙarshen Ramadan. Sana hadisi na gaba, hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah na faɗa fi lailatul qadr, game da daren lailatul qadr, sai ya ce lailatu 27, wato shi daren lailatul qadr wato daren 27 ne, an gane ko, ya ce daren 27 wato shi ne daren lailatul qadr. Warrajihu waqfuhu, malam ya ce Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, amma magana mai rinjaye faɗa ce ta shi Muawiya ibn Abi Sufyan, ba faɗa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Muawiya shi ne ya ce daren 27 ga Ramadan shi ne daren Lailatul Qadr. Haka hadisi ingantacce Ubay ibn Ka'ab, rantsuwa yake da Allah, daren 27 na Ramadan shi ne daren Lailatul Qadr. Don haka malam ke cewa wa kad khutulifa, wannan hadisi kenan hadisi ne ingantacce, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud, shi ne ya ce wa kad khutulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan, yace an yi sabani game da ainihin ita ne Lailatul Qadr a wani dare ne a wani lokaci ne a bisa fada yace 40 ta magabata magana dina fada dina bin da ya fada wajen 40 ke akwai sai yace auratuha fi fathil bari dukkan su waɗannan maganganu na malamai gaba ɗayan su yace nazo da su a cikin littafi na fathul bari sharhi ne na sahihul bukhari wannan fada ta shi tana nuna mana kenan bayan ya wallafa fathul bari daga baya kenan ya wallafa wannan littafi na bulughul maram kuma a cikin waɗannan maganganu gaba ɗaya magana biyu kawai su ne waɗanda suke da dalilai waɗanda suke da rinjaye kenan fada ta farko hadisin da ya gabata na cewa faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awaqi duk wanda zai yi hashashen daren Lailatul Qadr to ya hashashe shi a cikin darare bakwai na ƙarshen Ramadan sannan kuma magana wadda ta fi rinjaye a cikin maganganun 40 gaba daya shine daren Lailatul Qadr akan same shi a cikin mara a cikin goma na ƙarshe an gane ko kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai nemi Lailatul Qadr ya neme shi a cikin mara kuma a cikin kwanuka garare goma na ƙarshen Ramadan wannan magana ita ce mafi rinjaye kamar yanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan a garare goma na ƙarshen Ramadan kenan yau in aka ce an samu azumi 20 daidai kenan daren yau dare ne wanda yake na 21 ba mamaki kenan a yi dace da daren Lailatul Qadr ne yau kenan daren 21 ko daren 23 ko daren 25 sannan daren 27 sannan daren 29 waɗannan su ne mara a cikin kwanuka goma ko kuma mu ce a cikin darare goma kenan na ƙarshen Ramadan daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ɓoye mana daren Lailatul Qadr ba dan komai ba dan mu raye da dararen gabaɗaya da ayyuka na ibada inda a ce an nuna mana ga ainihin daren to da mutane sai su yi kuncin su kawai sai wannan daren shi kadai ne mutum zai tashi ya yi ibada kaga anan mutum ya tauye ma kansa ayyuka na lada amma da Allah ya boye a cikin wannan darare goma kenan duk mai son ya dace zai yi kokarin rayar da waɗannan darare goma gaba daya kenan ayyukansa na lada za su yawaita abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka masu dogaro akan waccan fada na Muawiya ibn Abi Sufyan da hadisin Ubay ibn Ka'ab cewa daren 27 shine daren Lailatul Qadr zaka samu galibi ba sa rayar da waɗannan darare sai daren 27 kawai daren 27 ake cika masallaci shi ko ba mamaki kafin daren 27 kin tuntuni ta riga ta wuce kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada an nuna mun ainihin daren Lailatul Qadr manzon Allah yace na fito domin na baku labari sai na samu wasu mutane biyu suna rikici da juna suna fada da juna hayaniyar su manzo Allah yace ta mantar da ni game da ainihin daren Lailatul Qadr iya abinda ban manta ba manzo Allah yace asbar na wayi gari ina sujada a cikin ruwa da laka Abu Sa'id al-Khudri yake fada kamar yanda hadisin yake cikin Sahihul Bukhari yace rufin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama itace ne na dabino da kaba baya rike ruwa yace ana gama sallar asuba wayewar 21 kenan ga Ramadan yace da a gama sallar asuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto mu yace wallahi sai naga laka da lema a fuskar sa sai na tabbata daren 21 ne kaga wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana tabbatar da cewa ita Lailatul Qadr ta kancan canza wata lokaci a same ta daren 21 wata shekarar daren 23 wani lokacin daren 25 wani lokacin daren 27 wani lokacin daren 29 kaga duk wanda kawai ya rayar da daren 27 tana iya yiwuwa ya kuskure ta wuce a baya ko kuma sai a gaba sai daren 29 kenan dan haka ake bukatar a rayar da dararen gaba ɗaya saboda hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda Allah ya goyi ranar mutuwa domin bawa kullun ya zamanto a cikin shiri yake. Sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tace qultu ya rasulullah sai nace ya manzo Allah ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha tace ya manzo Allah fada mu wai in har Allah ya sa na sani ainihin dare wanne dare ne daren lailatul qadr ta hanyar alamomi na gane cewa wannan dare fa dare ne da lailatul qadr ma aqulu fiha mi zan fada na addu'a mi zan ci wanda shi daren lailatul qadr akwai alamomin da ake gane shi akwai alamomin da tatsuniya ne kawai haka suka zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fada kuma akwai alamomi tabbatattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wanda in kaga wannan alama to ka tabbata cewa daren lailatul qadr ne. Alamun da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alamomi ne guda biyu. Alama ta farko manzon Allah ya ce shi daren lailatul qadr ta hanyar da ake gane shi zaka same shi dare ne wanda yake falq sakakken dare wanda shi ba sanyi ba shi kuma ba zafi ba tsaka tsakiya kenan. Daren lailatul qadr ko cikin dari ne to zaka ga in dai daren lailatul qadr ne ba maganar tsananin sanyi zaka same shi shi ba sanyi ba shi ba zafi ba. Alama ta farko kenan. Alama ta biyu manzon Allah ya ce in daren lailatul qadr ya wuce idan aka wayi gari rana tana hudowa babu wani wanji tare da ita ne ake nihi da shu'a shine wannan haske da take watsawa zaka ganta tana haske kawai sai dai kullun ranar yanda ka san kamar misali tasa in aka ce qas shine wato irin wannan kwano na kura aluminium kenan yanda yake haske haka baya watsa haske haka wanda ya kamar yanda take to haka rana take hudowa in aka ce yau daren lailatul qadr ne to idan aka wayi gari rana tana hudowa ba ta watsa haske kamar yanda take watsawa waɗannan alamomi biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma maganar cewa karnuka ba sa haushi jakkai ba sa kuka wannan duka bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa duka itace da gine-gine zaka ga duka sun kwanta sun yi sujjada ko wani haske ya cika duniya da sauransu wannan duka dai ba su zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka abubuwa ne waɗanda suke ana faɗa amma iya abin da ya tabbata sune waɗannan abubuwa guda biyu. To shine anan tace masa ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr tace ya rasulullahi ba ni labari in har Allah ya mun dace na sanu wani dare ne daren lailatul qadr ta hanyar wasu alamomi na gane cewa wannan shine daren ma aqulu fiha tace me zan fada na addu'a a cikin sa fala sai manzon Allah ya ce mata quli allahumma innaka afuwun ki fada ki ce ya Allah lalle kai ne mai matukar rangwame game da bayinka tuhibbul afwa kuma kana kaunar rangwame fa'fu anni ya ubangiji na ka rangwamta min laifukana. Manzon Allah ya ce wannan addu'a ita zaki allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to wannan addu'a ita ake bukatar mutum ya yawaita a wannan dare kamar yanzu misali yau in aka ce daren 21 tun daga sallar magriba fadawar rana ya kamata mutum ya dazumci wannan addu'a har izuwa kitowar alfajir haka daren 23 ka dazumci wannan addu'a tunda dai a cikin mara ake famar dacewa da ita kenan duka a cikin waɗannan kwadarari kenan mara ka dazumci wannan addu'a domin kai dace da wannan dare da haka anan abin da muke so mu gane ko da Allah bai nuna ba badaran ta hanyar wata alama to in dai ka rayar da waɗannan dare gaba daya to kaga daga cikin waɗanda suka riski lailatul qadr fadlan da ake samu ubangiji subhanahu wataala zai baka sakamakon duk wanda ya rayar da wannan dare za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa kuma wannan dare da ya rayar da shi daidai da wata dubu yake shekara 83 to dan haka wannan ita ce addu'ar da ya kamata mutun ya yawaita kenan a wannan dare. Allahumma innaka afuwun, wasu sukan ƙara karimu, to iya abin da ya kamata mutun ya tsaya iya inda aka tsaida shi, iya abin da ya zo gashi a wannan nasi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kuma ba laifi duk wasu addu'o'i za ka iya biyowa baya da su domin roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin a nan rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne fiyayye a cikin dukkan wani abin da bawa ke samu. Duk wanda Allah ya masa rangwame, to wannan ya ci nasara game da duk abin da yake da bukata a rayuwar shi ta duniya da makomarsa lahira. Duk abin da bawa yake samu, babu abin da ya fi samun rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da gafara, shi ne abin da yake samun gaba. Sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Manzon Allah ya ce ba a ɗaura sirdi ta Kanas ta Kano a yi bulaguro domin ziyarar wani wuri wanda yake ma'abucin albarka, illa ila thalathati masajida, sai izuwa waɗannan masallatai guda uku. Idan aka ce shaddu rihal shine nika gari a Hausa kenan, takanas ka nika gari domin ziyarar wani wuri da neman albarka, ba a yi sai waɗannan masallatai guda uku. Dan haka a yau misali na maganar ka ce ai kai daga nan zaka tashi ka ziyarci wani masallaci na Agadez ko wani masallaci na Minene, wannan duka maimakon ka ce dai ka samu lada sai dai ka samu zunubi, saboda ka saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nika gari domin ziyarar wani wuri. Shi masallacin Agadez da wannan Tambuktu duka wasu wanda ba su da wani bambanci ko da sauran masallatai, ba su da wani abu wanda yake na bambanci, kawai lakar da itacen dabinan shi ne abin da yake wannan. Su masallatai waɗanda suke da bambanci da sauran kowane masallaci a doron ƙasa su ne waɗannan masallatai guda uku, amma duk wasu masallatai gaba ɗaya yi musu zubin gora matsayinsu ɗaya, babu wani wanda yake da bambanci da wani. Su ma waɗannan masallatai uku Allah ne ya ba su matsayi da daraja suka fifici sauran masallatai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi ingantacce, yake cewa salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al harama. Manzon Allah yake cewa fa innahu bi mi'ati al salla a wannan masallacin nawa, masallacin shi na Madina, manzon Allah yake tafi salla dubu a wani masallaci wanda ba shi ba. An gane ku, duk wani masallaci da ka sani sai ka yi salla dubu a cikin shi za ta yi daidai da salla ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce illa almasjidal harama, banda masallacin Allah mai alhurma. Manzon Allah ya ware ya ce banda masallacin Allah mai alhurma shine masallacin Makka, sai ya ce fa innahu bi mi'ati alfi, yin salla a cikin shi manzon Allah ya ce matsayin salla dubu dari take. Kai da kake nan sai ka yi salla dubu dari za ka yi daidai da wanda ya yi salla ɗaya a masallacin Makka. Mutumin da Allah ya masa dace ya yi salla biyar ta wuni ɗaya a masallacin Makka, to yana da salla dubu dari biyar, in ya yi sallar kwana biyu salla miliyan guda, sallar shi ta kwana biyu salla miliyan guda, kai kuma kana da salla goma, kaga bambancin ai ba kaɗan ba. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, shi masallacin Kudus shi kuma in kai salla ɗaya a cikin shi to daidai da salla dari biyar take a wani masallaci wanda yake daban. To don haka waɗannan masallatai suka bambanta da sauran masallatai. Su wannan takanas kana iya nika gari ka ziyarci wannan masallaci domin ka je ka samu albarkar da take cikin shi. Misali yau kana iya biyan jirgi takanas kawai ka hau jirgi ka je Makka ka yi salla a masallacin harami na Makka ba tare da wani hajji da umra ba kuma ka dawo garin, ko ka biya jirgi domin ka je ka yi salla a masallacin Madina, in ka gama salla kuma sannan ka dawo warka, ko ka biya jirgi ka je birnin Kudus ka yi salla ka dawo. Waɗannan masallatai guda uku takanas ana nika gari a tafi, kamar yadda ya ce la tushaddu rihalu, ba a daura sirdi takanas takanu a tashi ayi bulaguru domin ziyarar wani wuri da neman albarka sai ce illa ila thalathati masajida manzo Allah yace sai dai zuwa waɗannan masallatai guda uku kamar yanda hadisi yake cikin al-muwatta ta al-imamu malik hadisi ne ingantacce abu basra al-gifari Allah ya kara masa yadda wata rana ya hadu da abu huraira akan hanya sai yake tambayar sai yace daga ina kake ya abu huraira sai yace wallahi na dawo ne daga dutsen turi saina wanda Allah ya yi zance da annabi Musa a gun shi ne na je na ziyarta domin neman albarka Abu Basra ya ce masa wallahi inda a ce kafin ka fita na tarar da kai ya ce wallahi ba zan bar ka ba ka je inda a ce na iske ka kafin ka tafi ya ce wallahi ba zan bar ka ba ka je Abu Huraira ya ce da wani dalili Abu Basra ya ce domin manzon Allah ya ce mana la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a daura sirdi takanas a je ziyarar wani wuri da sunan neman albarka sai dai masallatai guda uku sai dai masallatai guda uku wallahi duk wanda zai nika gari takanas ya tashi ya je wani gari da sunan ziyarar wani masallaci to maimakon lada sai dai zunubi in dai ba waɗannan masallatai guda uku bane domin ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana ji masa tsoron fitina da hallaka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce falya hazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim dan haka maganar ka tashi daga nas ka je wani gari ma ziyara wani kabari ko ta makabarta haramu in za ka yi ziyara makabarta ka ziyarci makabartar da take garin amma bulaguro da sunan ziyara wani kabari haramu bai ya halatta Allahumma sai dai misali yanzu dan uwanka ne Allah ya masa rasuwa a wani gari to akan so akan famar aje a tabbata haka ne kenan anan kana iya zuwa ka je a gwada maka kabarin mamacin ku kenan ka tabbatar da cewa lalle wannan nan anan aka binne shi ko da wata rana kenan Allah ya sa mutun yana can kenan ya san cewa kabarin dan uwan shi kenan a gari kaza yake amma taka nuska tashi ziyara domin neman albarka na wani kabari haramun ne dan mutun yayi bulaguro duk wani wurare kaga dutsen turi saina dutse ne wanda yake ma'abucin albarka wanda Allah yayi zance da annabi Musa a gindin wannan dutse wanda shine Allah yayi rantsuwa da shi wattini wazaitu wa ursini kuma haka sura ta musamman suratul tur amma anan shi Abu Basra da ya ganshi yace wallahi inda a ce na iske ka kafin ka fita yace wallahi ba zan bar ka ba domin manzon Allah ya ce mana ba a daura sirdi takanas ayi bulaguro domin ziyarar wani wuri da neman albarka sai waɗannan masallatai guda uku su kadai ne mutum zai iya nika gari sai yace al-masjidil haram farko masallacin Allah mai alhurma kenan masallacin Makka sai yace wa masjidi hadha maza Allah yace da wannan masallacin nawa sannan sai yace wal masjidil aqsa wato da masallacin Qudus an kiraye shi al masjidul aqsa kamar yanda a wannan lokaci shine karshen gini shine ya fi nisa a cikin garin Qudus bayan shi babu wasu gine-gine shine ake kiran shi al masjidul aqsa ko kuma ka kiraye shi masjidu ilaya duka sunan shi ne Malam ya zo da wannan hadisi domin kasancewar ya shigo da shi a wannan babi na itikafi domin daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan itikafi baya inganta sai a ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku an gane ko itikafi kenan mutum ya yi shi a masallacin Makka ko a masallacin Madina ko a masallacin Qudus kamar yanda Sheikh Nasir Albani da wasu daga cikin magabata akan haka suke kamar yanda yace la atikafa illa fil masajidis salata akwai hadisi akan haka to malamai sai suka awwala wannan hadisi suka ce a wannan hadisi ba yana nuni ba zuwa rashin ingancin itikafi a wani masallaci na gaban sai waɗannan masallatai guda uku suka ce a abinda hadisin yake nihi babu itikafi fiyayye sai a waɗannan masallatai guda uku ma'ana itikafin da aka yi shi a masallacin Makka ko a masallacin Madina ko a masallacin Qudus ya fifici duk wani itikafi da za a yi a wani masallaci wanda yake na daban. Kuma suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa antum akifuna fil masajid, suka ce al-alif wal-lam anabi bayanil jins. Allah yana bayani cewa itikafi baya inganta sai a masallatai. Ba za ka zo makaranta ko nuri wanda yake na daban ka ce anan za ka yi itikafi, ko a cikin ɗakin ka a cikin gida za ka yi itikafi, wannan duka bai yi ba. Al-alif wal-lam suka ce anan li bayanil jins, kenan a masallaci ake itikafi ba a wani mahalli ba. Sai dai maganar waɗannan su ma tana da ƙarfi na cewa hadisin cewa la itikafa illa fil masajid salasa, babu itikafi suka ce ai bai inganta ba sai a masallatan nan guda uku. Suka ce shi wannan hadisi yana bayani ne game da ita wannan aya wa antum akifuna fil masajid, tare da cewa akwai bayani mai tsawo na malamai akan ita wannan mas'ala. Irin su Ibn al-Usaymin da sauran malamai su sun tafi a kowane masallaci ana iya yin itikafi, amma fiyayyen itikafi shine a waɗannan masallatai guda uku. Shi Nasiruddin al-Albani da sauran malamai sun tafi akan cewa a itikafi baya inganta kawai sai dai a ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.